Assalamu alaikum masu sauraro, a yau za mu tattauna ne a dangane da sha'anin ilimi. Tare da ni akwai masana akan harkan ilimi, sannan kuma akwai ɓangaren gwamnati da dai kuma masu kare muradan ilimi. To, kafin mu fara wannan al'amari, zan so kowanne su gabatar da kansu. Daga hannuna na dama akwai, wane ne sunanka?
Sunana Alhaji Arsanu Bala, ina tare da makarantar Federal Polytechnic ta Bauchi.
Ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi, shugaban zaman lafiya da kare muradin al'umma da harkan ilimi.
Sunana Haruna Muhammad Salisu, wanda aka fi sani da Haruna Babale, marubuci kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Sunana Comrade Sabo Muhammad, babban mai tallafa wa gwamna akan harkokin yaɗa labarai kuma malami makaranta.
Sunana Sani Ahmad Jibril, ni na tare da PTA na Federal Polytechnic Bauchi.
To, bayan kowane ya gabatar da kansa, abinda dai muke so mu tattauna shine batun ilimi din da ya taɓaɓɓare da kuma hanyar da yake za a bi a inganta wannan abu, don saboda yawanci idan muka zagaya za mu ga su wannan makarantu namu suna cikin wani hali ne na haula'i. To, zan fara da shi mai nazarin akan harkokin yau da kullum, Malam Haruna. To, wasu abubuwa ne ka hanga ko ka nazarta kan fannin ilimi?
To, alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, duk wanda yake bibiyan al'amuran ilimi a Najeriya ya san yadda ilimi ta taɓarɓare. Kwarai da gaske, ni manazarci ne kan al'amuran yau da kullum, kuma nazari na ta kai da in dubi yadda ilimi ta taɓarɓare a jihar Bauchi. Yau a jihar Bauchi, idan ka zaga Metropolitan Bauchi, cikin ƙwaryar garin Bauchi, fadar gwamnatin jiha, abinda zai baka mamaki shine in ka ɗauki maganan furniture, maganan kujeru da yara suke zama a kai su a karantar da su, Sa'adu Zungur ne kaɗai a ƙwaryar Bauchi take da kujeru inda yara za su zauna su yi karatu. To, sai abin ya baka mamaki idan cikin ƙwaryar Bauchi ya kasance makarantar gwamnati kwaya ɗaya tal take da kujerun zama. Alhaji, ba a yi maganan ma takardu ba, ba a yi maganan sauran infrastructure da malamai suke bukata saboda su karantar da waɗannan yaran ba, a magana ne kawai na kujeru. To, a ce makarantar gwamnati na primary kwaya ɗaya a cikin garin Bauchi take da kujerun zama, to lallai abin sai ya baka mamaki. Kuma abin da zai daɗa baka mamaki shine kowane shekara gwamnati tana budget akan harkan ilimi. To, sai ka tambayi kanka ina kuɗin nan yake tafiya. Ko wannan gwamnati da muke ciki a yanzu, kaso mafi soka da ta ware a bana, ta ware ne a ɓangaren ilimi. To, ina tabbatar maka, masu sauraronmu su rubuta maganan su aje, shekaran nan za ta kare, babu abinda za a yi kan harkan ilimi, za a ci gaba da zaga cikin makarantun nan, aga babu kujeru, babu fanka, babu toilet, babu komai na al'amura da zai inganta harkan ilimin nan. Bare ma a yi maganan malamai, ga malamin a zaune, akwai malamin da ya yi shekara 11 ba a mai promotion ba ko so ɗaya a nan jihar Bauchi, kuma gwamnati ta sani, kowa ya sani, wannan bawan Allah shine yake ɓangaren gwamnati. Yau ka tambaye shi ina ɗan shi yake karatu, ina tabbatar maka babu ɗan shi ko ɗaya a makarantar gwamnati, ni na gaya maka wannan abu. To, menene hakan yake guda? Hakan yana nuna maka cewa zalunci ɗin nan da mutane suke complain akan shi ba raguwa yake yi ba, ƙaruwa yake yi.
To, zan so in ji daga bakin ku malamai, za ku gaya mana yanda yanayin waɗannan wuraren karatu yake a halin yanzu, ganin dai cewar a ƙwaryar Bauchi kawai makaranta ɗaya ne take da kayan da yake za a ce zai za a taimaka ilimi.
Assalamu alaikum. Wannan bayanin da yi gaskiya ne, lalle in ka zaga cikin garin Bauchi, abinda mai sharhi na abinda ya faɗi gaskiya ne. Amma mu ku kanmu tun daga farkonta, mu gwamnati ne ma ta wulakanta aikin koyarwa. Me dalili? Tun ƙarshen 80s da aka soke makarantun horar da malamai ba a yi. To, tun daga lokaci aka fara samun gindin zama na lalacewa da gurɓacewar ilimi, ya kasance kuma kai tsaye ma malaman ma zai kasance su ne kaskantattu a cikin yayan gwamnati. Saboda haka abin mamaki ne ni ga naune ba jiyau ba, za ka ga manya permanent secretary, commissioner, director da irinsu, yar uwansa ta yi karatu na secondary school ne bai shafi teachers college ba, saboda wani abin da ya dame da koka masa na rashi ko daga wajen mijinta, sai ya je ya samo aikin koyarwa nan, yana zuwa abin da ya ce ga dan koyarwa za mu miki jiki. Kaji fa an dasa akan dan koyarwa, ka gaya min yadda za ta yi wanda ba ta yi teachers college ba, ba horar da ita akan ta je ta zama malama ba, an kawo ta wani layin da ba ta ma san shi ba, kuma a raini aka bata, kuma wai shi ne za ta je ta dauki albayinsa, sai za ta yi ta daraja shi. Saboda haka gwamnati ita ce ummul abaisan wulakantar da malamai, saboda haka ita ce kuma za ta zo ta jawo musu darajarsu. A dawo a yi iya kokari, a dawo a rushe wancan burin da aka yi, a dawo da teachers colleges tun daga tushe a koyar da malamai na musamman, sa'annan kuma a zo a ba su darajar su da ya ce ana biyan su alawashin su da alawansu da duk entertainment da sauran magana suke zaku a kula da su.
To zai sa ni kuma in tambaye shi bangaren kungiyan iyaye da dalibai, ku idan kun zo tattauna wannan matsala wanda yake ƴaƴanmu muke kai su makarantu, ba kwa lura da wannan abu ne kuma me kuke?
Assalamu alaikum. Watan akwai kurakure a wajen iyaye, ba za a ba da laifi ma malamai ko ma gwamnati ba. Shin kai uba kakan binciki yaronka a game da abin da darasin da aka mishi a makaranta ko ba ka yi? In ya zo da report card kamata ya yi ka duba darasin da aka mishi ka ga shin wanne ne ya yi nasara, wanne ne bai yi nasara ba, ka bin ka ga cewa menene dalilin yin nasararsa. Za ka iya tashi ka je makaranta ka samu malami ka ce masa gashi abin da ka gani, ga wannan yaron kana son don Allah a sa masa ido.
Wannan bangaren malamai kenan, amma yanayin makan kula tattafai babu kujeru, yaran ma zaune suke ƙasa akan tabarma wani lokaci.
Akan hada turo da sisi mu dan taga zamuma iyaye, abubuwan da muka ga makaranta suna karancin shi, akan hadu muyanmu a san abin da za a yi a taimaka. A gaskiya abubuwan ya yi wa mu gwamnati, mu kanmu da masu arzikin cikin mu kamata ya yi a duba a ga menene za a taimaka. Kamar kudu suna yi, amma arewa an sa mu gwamnati ne ido akan ta yi, kuma wannan ba inda zai kai mu.
To yanzu zan komo ga su bangaren gwamnati, ga inda cewar ana gwada muku dan yatsa ne akan gazawar ku na samar da wayannan abubuwa. To kuma da sabo me zaka ce a dangane da wayannan bayanai da wayannan malamai suka gabatar?
To na farko dai ita gwamnatin APC wanda tun daga sama karkashin shi janar Muhammadu Buhari da kuma jam'iyyar mu, in ka duba manufofinta da aƙidunta, ta sha alwashin za ta inganta ilimi, kuma za a bada ilimi kusan kyauta hadda kuma ciyarwa. To duk hanzari mai hanzari, duk leƙe mai leƙe, ai dole komin hanzarin in gozo ma ai kafin ta fara aiki sai ta jira an aihu. Wannan gwamnati har yanzu ba a ma gabatar da budget a gwamnatin tarayya wanda shugaban kasa ya sa hannu ba. In ka dawo jihar Bauchi kuma ranjin ma'ane ma aka sa hannu akan kasafin kuɗi na farko na wannan sabuwar gwamnati. Kuma yanda su ma suke faɗa ƴan gaza ganin cewa sun yadda cewa a jihar Bauchi dai a karin farko an bada kaso mafi tsoka a cikin wannan kasafin kuɗi a ɓangaren ilimi. Kuma lokacin nan tun farkon zuwan gwamnatin APC wanda shi gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar yake mata jagoranci a Bauchi, fitan farko da ya kasan waje ya je kasar Czechoslovakia ne, kuma da ya je maganan da aka yi bayan da aka yi maganan gandun shakatawa na yankari, kaga abinda aka fara shi ne maganan yadda za a inganta jami'ar jihar Bauchi da take gadau. Kuma yanzu maganan da muke maka akwai rijijeniya na dauke ni in dauke ka ko mutallafe ni in tallafe ka da jami'o'in kasar Czechoslovakia, wanda a yanzu maganan da muke har sun zo suna aikin bude fannin noma a kasar a karamar hukumar jama'a re. Kuma akwai malamai da suka tafi domin su je su inganta karatun su a kasar Czechoslovakia, kaga wannan kenan. Na biyu, sabila da tijahi shi yasa kaga shi gwamna ya dauki mataimakinsa
a matsayin kwamishinan ilimi. Bayan haka kuma aka yi kwamiti mai ƙarfi wanda zai duba ma yanayin ilimi a jihar Bauchi da kuma kawo shawarwari yanda za a inganta wannan ilimi. Kuma wannan kwamiti ko ya riga ya gani an sa karkashin shi mataimakin gwamnatin jihar Bauchi injiniya Nau Gidado, kuma dukkan waɗansu mashahuran malamai wanda suke da ƙwarewa a harkan ilimi an sa su, kuma an ba su sati 8 ne su kawo yanda za a inganta ilimi.